Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya murya arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadar wa internet akan boahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 21 ga watan Maris 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Mahmud da kanin labarai.
To Hafiz, dakarun Amurka ke da ke marawa, wato dakarun da Amurka ke marawa baya a yakin da ake asiri sun fara shiga sako-sako a garin Bakus domin kakkabe barbishin mayakan IS. Amurka ta ce China za su ci gaba da biyan kudaden haraji da aka saka mata nan da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta kasuwanci. Sannan a yau Alhamis aka shiga yi na biyu na zaman makoki da hukumomin Mozambique suka ayyana bayan da wata mummunar guguwa ta halaka ɗaruruwan mutane.
Kanin labaran kenan. To a Najeriya, bayan da wata kotu ta ba da umarnin dakatar da zaben jihar Adamawa da za a kammala, ko me hukumar zaben ta INEC Region jihar Adamawa take cewa
kotu ta gabatar da matsayin da INEC take akai, saboda haka muna bin umarnin kotu kamar yadda doka ya faɗa.
Haka kuma za ku ji cewa majalisar zartarwa a Najeriya ta amince da abin da ta kira garabasa ga al'ummomin da suka fuskanci rikice-rikice da wasu matsaloli a sassan kasar.
Ta ba da dama a kashe kudin gwamnati fiye da naira biliyan 8 domin taimaka ma waɗanda lalurorin rashin zaman lafiya suka rutsa da su a jihohi 7 na Najeriya.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a assalamu alaikum. Dakarun da Amurka ke marawa baya a yakin da ake a Syria sun fara shiga sako-sako na tungar ƙarshe da ta rage a hannun mayakan IS wacce suka karɓe a arewa maso gabashin ƙasar. Suna neman barbashin mayakan kungiyar da inda aka binne na kiyoyi da kuma mabaman da aka dana su da tarko. Wannan mataki na binciken baraguzan gine-ginen da suka rushe a garin Baghouz na zuwa ne kwana guda bayan da dakarun haɗin gwiwa na SDF suka karɓe ikon wannan tunga ta mayakan IS da ta rage, abinda jami'ai suka ayyana a matsayin babban koma baya da kungiyar ta IS ta fuskanta. Dakarun haɗin gwiwar sun ce mutum 2,000 zuwa 1,500 sun miƙa wuya ga dakarun bayan da suka karɓe ragowar yankin daga hannun mayakan a ranar Talata. Sai dai har yanzu akwai fargaba cewa mai yawa akwai mayakan kungiyar da dama da suka ɓuya a hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da aka tona da koguna, waɗanda aka yi ƙiyasin nisansu zai kai tafiyar kilomita 2 a ƙarƙashin ƙasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce China za ta ci gaba da biyan kudaden harajin da aka saka mata nan da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta kasuwanci. Ya ce muna magana ne akan barin kudaden harajin zuwa wani lokaci saboda mu samu tabbacin cewa China za ta mutunta matsayin da aka cimma. A cewar Trump, ana samun ci gaba a tattaunawar da ake da hukumomin Beijing, inda ya ce nan da wasu 'yan kwanaki wakilin Amurka za su tafi China domin ci gaba da tattaunawar. Sai dai masana tattalin arziki na ganin China ba za ta amince da matsayin ta Amurka ba. Alƙaluma dai sun nuna cewa adadin kayayyakin da China take shiga da su Amurka sun ninninka waɗanda Amurka take kaiwa China. Hasali ma wannan rashin daidaito a fannin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu shi ya yi ɗibi kashi 80% na adadin gibin da Amurka take samu a fannin kasuwancinta da ƙasashen duniya. A yau Alhamis aka shiga yini na biyu na zaman makoki da hukumomin Mozambique suka ayyana bayan da wata mummunar guguwa ɗauke da ruwan sama ta halaka ɗaruruwan mutane a wasu ƙasashen da ke kudancin Afirka. Guguwar wacce aka wa laƙabi da Ida ta yi tafiyar kilomita 170 cikin sa'a guda, inda ta fada kan birnin Beira na ƙasar ta Mozambique mai tashar jiragen ruwa a makon da ya gabata kafin daga nan ta nausa zuwa ƙasashen Zimbabwe da Malawi. Shugaban Mozambique Filipe Nyusi ya ce mutum 200 aka tabbatar da mutuwarsu, amma bayan wani rangadin kasar da yayi ta jirgin sama ya ce adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa. A Zimbabwe ma an samu mutane da dama da suka mutu, kamar yadda wannan jami'in ba da agajin gaggawa na kungiyar Red Cross ya tabbatar.
To date we have almost closer to 100 people we have been confirmed.
Yace zuwa yau mun samu tabbacin mutuwar kusan mutum 100, sannan ba a ga kusan mutum 200 ba. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya za ta dauki ragamar wani babban taro da za a yi kan rikicin siyasar kasar Libya a wata mai zuwa, wanda ake sa ran zai sha ta hanyoyin da za a gudanar da zabe a kasar wacce take fama da rarrabuwar kawuna. Wakilin majalisar na musamman kan rikicin na Libya, Ghassan Salami, ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ta kafa bidiyo daga birnin Tripoli cewa idan bai amfani da damar da wannan taro zai bayar ba, zabe biyu ragewa kasar, wato za a tsaya waje ɗaya ko kuma a ci gaba da fuskantar tashin hankali, inda ce za a gudanar da taron ne a ranar 14 ga watan Afrilu zuwa 16. Gwamnatocin ƙasar biyu da suke takaddama da juna sun amince a share fagen gudanar da zaben gama gari da kuma yadda za a cimma matsayin raba mukamai, sai dai ƙarin tashin hankalin da ake samu a 'yan kwanakin nan da kuma fargabar fitowar dakarun ƙasar kwansu da kwarkwatarsu domin fafatawa zai iya kawo cikas ga ci gaban da aka samu zuwa yanzu. Kwana guda da shugaban kasar Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ya ayyana yin murabus daga makaminsa, al'umma kasar wacce ke kudu da Rasha sannan take arewa maso yammacin China ta kalla ta kafofin talabijin yadda aka rantsar da sabon shugaban majalisar dattawan kasar, wato tsohon shugaban majalisar dattawan kasar Kasim Jomart Kemalevich Tokayev, a matsayin sabon shugaban kasar. Ba tare da bata lokaci ba, Tokayev ya dauki matakan ganin an raye sunan tsohon shugaban, inda ya mai da sunan babban birnin kasar da wasu hanyoyin biranen kasar zuwa sunan Nazarbayev, sannan ya sa aka tsaida wani mutum-mutuminsa. A kuma ranar da aka rantsar da sabon shugaban kasar ne, aka zaɓi ɗiyar tsohon shugaban Dariga Nazarbayev, wacce ta sha riƙe makaman siyasa daban-daban a gwamnatin mahaifinta, a matsayin shugabar majalisar dattawan Kazakhstan, makamin da wanda ke kansa shi zai gaji shugaban kasar koda ya soka ko kuma aka tsige shi, kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga jihar Adamawa, inda hukumar zaɓe ta INEC reshen jihar ta ce ta samu umarnin da wata babbar kotun jihar ta yi na cewa a dakatar da zaben da za a gudanar na ranar 23 ga watan Maris, har sai ta yanke hukunci akan karar da jam'iyyar MRDD ta shigar na rashin hoton jam'iyyar da ba a saka ba a zaben gwamna da aka yi na ranar 9 ga watan Maris. Sai dai hukumar zaben ta ce za ta kalubalanci umarnin. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton daga Yola.
A taron manema labarai da hukumar ta kira, kwamishinan hukumar zaben a jihar Adamawa Barista Kasim Ganagede ya ce yanzu sun samu wannan umarni na kotu, kuma hukumar ita ma ta shirya domin kalubalantar umarnin a kotu a shirye da za a soma a wannan alhamis.
Tabbas an ba mu court order da aka yi sabin aikuta na kwamishinan, kuma court order kuma INEC tana bin umarnin, kuma ta tayar da lori duk abin da ya kamata a rubuta an riga a rubuta kotu, kuma gobe za a je kotu a gabatar da matsayin da INEC take akai, saboda haka muna bin umarnin kotu kamar yadda doka ya faɗa. Ya za a dakatar da komai, an tayar da lori manya-manya musamman wanda su zo su gabatar da kansu a gaban alkali gobe kamar yadda shi alkali ya faɗa ɗin gobe, kuma za mu tsaya mu ji umarnin shi. In ya ce a ci gaba sai mu ci gaba.
Dan takarar jam'iyyar PDP Ahmadu Umaru Fintiri ne ma shi ne kan gaba a zaben da aka yi, inda koyewa gwamnan jihar ɗan jam'iyyar APC Senator Muhammadu Umaru Bindo Jibrila Fintinkau da kusan kuri'u 30,000 da ɗoriya. To kuwa anya jam'iyyar ta APC za ta kai bentanta kuwa a zaben da ake sa ran gudanarwa a rumfunan zaɓe 44? Honorable Ahmad Lawal, da ke zama sakataren tsare-tsare na jami'ar APC na Adamawa ya ce fasufa ba su razana ba.
Kotu ta ce za a yi wannan zaben mun shirya shiga zabe, in kuma ta ce babu zabe mutane masu bin doka da oda. Don haka muna so mu tabbatar maka da cewa muna shirye saboda mu tabbatar cewa mun sake dawo da gwamnati Bindo Umaru Jibrila ya dawo ya ci gaba da ayyuka da yake mana jihar Adamawa da ikon Allah.
To wai koya masana shari'a ke ma kallon wannan dambarwa ta jihar Adamawa? Barista Sanda Joshua Ogra, wani lauya ne mai zaman kansa a Najeriya, ya ko bayyana da lamarin yake a fuskar shari'a.
Ta hukumar zabe ta kawo nata bayanai da kuma ita PDP ita ma ta shigar da nata takardu akan suna neman a basu dama su ma su kare kansu domin duk wata hukunci da kotu za ta bayar akan wannan shari'ar zai shafe ta da dan takaranta. Sannan kuma suna kawo takarda, sun shigar da takardunsu wanda suke bayani kan cewa kotun nan ba ta da hurumi ta saurari wannan karan ma gabaki daya, kuma suna neman kotu ta yi watsi da karan da yake gabanta. Ita ma hukumar zabe ta shigar da nata takardu wanda suke nuna kan cewa shi su masu kara, wato jam'iyyar MRDD, ba su ba 'yan takara bane a takaran gwamna da aka yi na wannan shekara ta 2019. Kuma har yanzu sun nuna takardu wanda suka nuna na wanda ta fitar da sunayen 'yan takara da mataimakansu masu neman gwamna su 50, mutane 58, wato jam'iyyu 29 kenan suka yi takara wanda babu sunan MRDD a ciki, babu sunan shi dan takaranta Eric Teman a ciki, ko ma wanda yi masa mataimakin dan takara, mataimakin gwamna a cikin takaran da suka yi. Nan kuma suka sake shigar da takarda wanda take nuna kan cewa suna neman kotu ta yi watsi da wannan karan domin ba ta da hurumi ma na farko ta dakatar da ita daga ci gaba da shirye-shiryen zabe. To gaskiya yanzu dai duk wani takarda da ya kamata ya shiga ya shiga gaban kotu, kuma muna kyautata yakinin gobe ma idan aka je zama kotu ma gaba daya za ta yi watsi da wannan karan biiznillahi bisa ga takardun da suke gabanta.
Kawo yanzu ma dai babbar jami'ar adawa ta PDP ta samu yawan kujeru 11 cikin 25 na kujerun majalisar dokokin jihar Adamawan, inda ita ko jami'ar APC da ke mulki wanda da ita ke da kujerun baki da ita ma ta samu kujeru 11, yayin da sabon jami'ar ADC ta samu kujera tilo. Kana kuma za a kammala nasara kujeru biyu da suka rage ne a wannan Asabar. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Alkali nura da duniya, shari'a yau talaka.
Madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, majalisar zartarwar kasar ta yi zamanta na mako-mako a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari, inda ta amince da a samar da sama da naira biliyan 8 domin taimakawa jihohi da suke fama da matsalar tsaro da kuma waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Ga wakilin mu Umar Faruku Musa da cikakken rahoton daga Abuja.
Gaba-gaba a jerin waɗannan garabasa da 'yan Najeriya za su samu shine samar da sama da miliyan 8,000 da gwamnatin tarayya ta amince da shi cewa za a taimaka wa mutanen da suka jikata a sanadiyar tashe-tashen hankula da matsalar tsaro da kasar ke fuskanta, wanda gwamnan jihar Kebbi, wanda shine mataimakin shugaban kwamitin da ke kula da matakan samar da abinci a cikin ƙasa, ya bayyana ma manema labaru a fadar gwamnati cewar lallai wannan mataki zai kawo walwala kamar da gwamnatin Najeriya ta amince.
Majalisar zartarwa ta tarayya ta ba da dama a kashe kudin gwamnati fiye da naira biliyan 8 domin taimaka ma waɗanda lalurorin rashin zaman lafiya suka rutsa da su a jihohi 7 na Najeriya, domin wasu ba sa zaune gidajensu. Kuma aka fahimci, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fahimci cewa dole sai an taimaka musu da iri da taki da masarufin kayan aiki domin su koma ma sana'o'insu na noma ko na kiyo, domin ba abinci da muhalli kawai wanda ya bar gidan shi ke bukata ba. Wannan jihohin sun hada da Borno, Adamawa, Yobe, Taraba, Benue da Zamfara da Plateau.
Amma kun samu wata matsala ko takaddama a majalisa dangane da kebe wannan jihohi, tunda wasu bangarori watakila suna fuskantar wasu matsaloli irin waɗannan?
Banda wannan, akwai kuma jihohi 14 waɗanda su kuma ambaliyar ruwa da aka samu bara a 2018 ta kawo ɓannar gonaki da yawa, ba na gidaje ba, gonaki da wurin kiyo da wurin kamun kifi. Su ma an tantance mutane fiye da 160 waɗanda za a taimaka ma domin su ma su koma ga harkokinsu na noma. Wasu kuma waɗanda harka kiyo suke shi ma hawa yau akwai wani tsari da an riga an bada amma ba yi magana ba yau, amma dai za a yi ministan ayyukan gona ya kawo na wajen kusan biliyan 12, shi kuma zai taimaka ma makiyaya da hammasunta.
Shin wannan matakin yana nuna cewa an samu zaman lafiya ne a yankunan da wannan matsaloli suka taso tun farko, shi yasa watakila bada wannan tallafi zai iya taimakawa gurin ƙara inganta rayuwa domin kuma mutane su sake koma gidajensu da matsugunansu domin ci gaba da rayuwa ta yau da kullum?
Akwai cewa dama zaman lahiya yakan inganta in mutane na da aikin yi, don haka duk inda aka samu lalura a hanzarta ba da taimako wannan abu ne da ba a taɓa yi ba. Duk taimakon da gwamnati ta yi basuwa akasari shi ne na muhalli da abincin da za a ci da ruwan da za a sha, amma a fuskanci cewa sai mutane sun koma ga ayyukan da suke iya yi kuma ya inganta abin nan, shi ma shi ke saurin haifar da samun zaman lahiya da ingancin rayuwa.
Gwamnan jihar Kebbi kenan Alhaji Atiku Bagudu a tattauna da yadda manema labaru a Abuja bayan da majalisar ministoci ta gayyace shi domin yin bayani na musamman akan bukatun da za a gabatar wa talakawan ƙasa domin su samu sa'ida a sanadiyar tashe-tashen hankula da matsalolin ambaliyar ruwa da ta haddabi al'ummar na Najeriya musamman a jihohin Arewa. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa ƙarfe 1:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa. Allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoiba. Ku jama tambaya ni ke da. Ku jama tambaya ni ke da.
So a raba daidai wannan ba tun yanzu aka fara ba, tun da ma ko Ubangiji da kanshi ya jara haka mace da namiji dogwaye guntaye da sauransu ya riga ya kafa wannan.
Masu saurara assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, muna kawo muku taron musayar miyau da sashen Hausa ya shirya da ya hada kan mata daga fannonin rayuwa daban-daban. Da nufin nazarin yadda za a iya samun mata su ba da gudunmawa tsare-tsaren da za su tafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa bayan kammala zaɓuka a Najeriya. Ga ci gaban wannan bita.
Kun ga affirmative action din nan, inda muke fada wani abu ne fa ba wanda zai kwace ma kowa yanci ba. Na ɗaya bari in gaya muku, idan ya zama kaman a ce ana so a dibe mutane aiki. Ya ne ana so da bai mata matasa da sauransu, ana so a raba daidai wannan ba tun yanzu aka fara ba, tun da ma ko Ubangiji da kanshi ya jara haka mace da namiji dogwaye guntaye da sauransu ya riga ya kafa wannan. Ko amfanin gona ma akwai irin rogo da ake wannan rogo na mata ne, rogo na maza, akwai doya, akwai wake, komai da komai akwai mace. Dabbobi ma akwai mata, akwai namiji. Don haka an sa namiji kawai ko kuma mata kawai ba za a samu zaman lafiya ba. To a wani gefen da kuma ana magana affirmative action, kamar yanzu ana so a raba kudi. Ba ana raba kudi, ana raba abubuwa da yawa, ba ya kamata a raba ma mata, a raba ma maza. Idan miliyan 2 ne aka kawo, a ba mata miliyan daya, ba maza miliyan daya. Ba wai za a dauka maza miliyan daya da rabi, ba maza a ce sauran mata ku je ku yi kusai da za ku yi da kanku. In ya zo kamar yadda ya ruwa na ta maganan delegate, duka party nan, two political parties, a rubuce sun ce za a ba mata, wadansu sun ce za a raba daidai 50-50. An zo kuma ba kai 50 ba. abinda ake ce ESCO masu lura da party din structures nasu duka NEC ne National Working Group ne duka za ga mace da yana kai na wurin in an zo kuma ana so raba kudin party za doka kace ina ce campaign council za ga cewa campaign council ta ga mata kila sa guda biyu kun ga irin campaign da dukan su suna yi mata na kuna gani kuma inda ana fita din nan haka ne ana raba kudi yanzu ba mata in an ba maza miliyan 20 an ba mata miliyan 1 ya za a yi a raba dole zai kawo fada kuma an zo a cewa ministoci ana so a raba ai kamata a raba daidai so wannan abun da yake fada ba wani abun da zai kwashe ma wani wuri ba da cewa naka ya kamata da ka samu kuma ba don haka ko ya zo magana scholarship ne ma za a raba daidai kuma kun gan nan yanzu a Voice of America to ba kun gan mata ba ba kun gan maza ba in kun gan mata kawai nan za ku ji tsoro ko kuma kun gan maza ko kawai ai ko jikokin ku da sauran ba za su yadda ku zo ba don haka ana magana inda za ya zama lafiya ne don in ka kwace abun da na wani ko ran wata ba za ji samu zaman lafiya ba kuma kun gan a gidan nan to su waye ne ma ana magana affirmative action a gida in nama kwaya biyu ne in nama guda biyu ne kawai ma mata sun zai da za su raba kowa ya samu amma an bar ma maza su raba akwai damuwa ko ba haka ba don haka wannan affirmative action a fari yana da kyau tun 1995 shine aka yi a Beijing kasace da yawa sun yi ya taimaka musu sun samu cin gaba sosai sun samu zaman lafiya duka processes na siyasa an jara jiya na gan Ellen Sirleaf ita ne ta zama mace na farko shugaban gida a Africa ta ce tana so fa ba ta so a bar Nigeria a baya ta ce bata ji dadi ba maganan da bata yi wanda ta yi a fili kenan fa a ce in ta zo na da mata za ta ce to yanzu ya ne tun na zama shugaban kasa kuma da Joyce Banda ba mu samu kuma ba duka ta ce wani abu da naji yau da safe ta ce duka duniya gaba daya sun zuba ido ma Nigeria so yanzu wannan affirmative action zai taimaka har e rage ma Nigeria gaba daya kunya kada ce me yasa kuna cin mamatan ku mutunci muna nan da yawa a ce wai affirmative action nan an yi dan kokari ko ayi ko 10% ne ma percent 10 ba zai taimaka mana ba so kun gane so yanzu inda dukan mu muna fada nan naji dadi sosai yau naji dadi na sani kuma mu anan ma kawai mun fita nan mun je mu yi magana mun hada kai da sauran matan da maza da matasa na sani za mu samu salama mu je mu waye da su mu ce musu gashi ba sai an biya mu bayi aikin da mun iya yin kenan ba mu ne mun zama gada ba in akwai rafi za a iya haye rafi ba gada don haka mu ci gaba da aikin mu kuma ubangiji zai ba sa mana albarka
awa to kafin mika wata kalubala kan wannan batun affirmative action dai ga matan Najeriya shine a America dai a tarihin America mun san yawan matan da aka zaba wannan karan zuwa majalisar wakilai da dattijai yayi tambaya da zamu yi shine babu tin affirmative action a wurin amma ya akai matan nan suka samu shiga sosai a wannan karan ya ne zamu har mu ba hakan mu ta cin ruwa to bari mu koma wani farko har yanzu muna cikin batun siyasa nan akwai batun bangan siyasa kuma mata muna batun cewa duk lokacin da aka samu tashe-tashen hankali da mata ne da ƴaƴanmu da jikokin mu suka fi tagayyara wace rawa mata za su iya takawa domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala Hajiya
to da farko dai shawarar da zan bayar a nan shine mu dai mata dama mu ne iyaye mu ne muke da ƴaƴanmu kuma mu ne masu tausayi kowace uwa ta gari ta san yadda za ta reni ƴaƴanta ta san lokacin da za ta kira ƴaƴanta ta yi musu hudu ba ta yi musu magana kuma gaskiya bangan siyasa a bana kamar naga kamar an dan ji magana sosai saboda ko ba komai yanzu an fi a social media amma ƙarin bayani ko kuma shawarar da zan saki bayarwa shine mu mata mu ne masu zuwa zabe kuma muna ganin abin da yake faruwa to fa wallahi idan ke kin san kina da danki namiji dama ki gaya masa gaskiya maganan wani ya zo ya zabe ya gaya maka ya baka domin har ana bayarwa bayan an bada poster an bada kudin poster kuma to akwai kuma na dan kwayar da za a baka a ce ka sha ko kuma a dafa soɓo daga gida a tafi da shi a mota ko a dafa kunun aya ko a sa kunun zaki kai baka sani ba an je an baka ka sha ka fita lafiya cikin gidanku rabuwarka da iyayenka kana ana munna wani ma ba a sani yake fita abokane ne za su jashi idan suka jashi daga karshe sai a dawo daga kwanan nan akwai wanda ya mutu akan haka a mota ya kuma rasin nan to kai da ka kai kanka kaje ka mutu shi fa wanda kaje ka zaba fa ranan in an ci sa'a yazo ya gaisuwa an wuce gurin kaga kawo kanka asara sannan kuma iyayenka ka bar su da jaje kowa yana zuwa yana musu gaisuwa saboda haka shawaran da zan bayar anan kullun ana jan kunne yanzu misali zan bayar kwanan nan wata yarinya ta fito yarinya yar shekara 22 akan maganar zabe ta tsaya takarar kansila ubanta cewa ya ba hannun shi ba kafansa ba abin da ya mishi zafi ba za ta jawo dan gidan shi da yake ciki yana zuwa yana noman doya ya kwashe doya sai sayar ko kuma a zo a kona masa gida ba saboda babu mamaki ita wanda ta je ta tsaya a karkashin wannan jam'iyya ba jam'iyyar da ake so bane a wannan guri sannan kuma bayan haka kullun ana huduba akan maganan kudi da ake zuwa ana bayar ba fa wani kudin kirki bane ba fajiya ba kudin kirki bane ake bayarwa a ce an baka kudi ka je ka zabi wane kar ka yadda da wane ki gansu suna yawo da poster suna ihu suna cha sai kai to yanzu ma har da ƴan mata to idan banda ma abinki kai ka san ba za ka iya rike mata hudu ba ka je ka auri mata hudu ka ije wannan ta haifi takwas wannan shida ka dauki daya ka kai shi almajiranci to daga karshe shine fa zai dawo yana goge yana kalangu ko ya zama dan Daudu sai ka ji ana cha ai dan wane dan Daudu ne wallahi waɗansu mata iyaye sun mutu akan irin waɗannan matsalan ni jan kunne ko kuma shawarar da zan ba iyaye mu malamai su ja kunne akan mazaje masu irin wannan abu yanzu ina tabbatar muku almajiran da suka shigo Abuja ba za mu iya kirga su ba to gaskiya maganar iyali ya gamata mu jajije da ku masu watsa labarai a duniya da kuma malamai na addini gaskiya ina tausaye wannan abu idan ba a maida hankali ba to nan gaba dukkan mu za mu yi kuka saboda babu wani da da zaka haife shi kasan ba zaka iya daukar nauyin shi ba ka haife shi
nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da matan da suka halarci wannan tattaunawa da kuma Benjamin Gawan da ya taimaka wajen da dar hoton bidiyo da daukar sautin wannan shiri sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin tsokaci a shafinmu na Facebook da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya.
Ma'adalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
Dakarun da Amurka ke mara baya a yakin da ake asiri sun fara shiga sako-sako na tungarar karshe da ta rage a hannun mayakan IS wacce suka karbe arewa musu gabashin kasar suna neman burbushin mayakan kungiyar da inda aka binne na kiwi da kuma bawaman da aka dana wato aka dana tarko da su wannan mataki na binciken baraguzan gine-ginen a garin Bakuz na zuwa ne kwana guda bayan da dakarun haɗin gwiwa na SDF suka karbe ikon wannan tunga ta mayakan IS da ta rage abinda jami'ai suka ayyana a matsayin babban kuma baya da kungiyar ta IS ta fuskanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce China za ta ci gaba da biyan kudaden harajin da aka saka mutanen da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta fuskar kasuwanci. A cewar Trump ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi da hukumomin Beijing inda yake nan da wasu 'yan kwanaki wakilin Amurka za su tafi China domin ci gaba da tattaunawar. Sai dai masana tattalin arziki na ganin China ba za ta amince da matsayin ta Amurka ba. Yau Alhamis aka shiga yini na biyu na zaman makoki da hukumomin Mozambique suka ayyana bayan da wata mummunar guguwa dauke da ruwan sama ta halaka ɗaruruwan mutane a wasu ƙasashen da ke kudancin Afirka. Guguwar wacce aka wa lakabi da Idai ta yi tafiyar kilomita 170 cikin sa'a guda inda ta fada akan birnin Beira na ƙasar ta Mozambique.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da Sula Mumunu Barma zai shigo da shirin na kasa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka jimriyoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.